Margaret Adam kuwa cewa ta yi batun tsadar man fetur da gwamnati ta cire ma tallafi ya shafi tattalin arziki musamman ma na bangaren noma.
Kinga man fetur ya tace yana affecting kusan komai a society da economy namu. Kuma manomai ba za su samu da sauki ba, teachers ma ba za su samu da sauki ba, iyaye ma kai yara makaranta, it's going to be a problem. So gaskiya ni zan ce da gwamnati za su iya su yi kokari su duba wannan gece maganan man fetur din nan, zai taimaka sosai a taimake Nigerians gaba daya, improving economy na country namu.
Kin yi magana manoma ba su same shi da sauki ba, ta yaya wannan kalubalen ya shafi ayyukan noma a Najeriya?
Eto kin ga masu noma su dama ba wai za su iya su yi, yawancin su suna yin noman sai a zo a kwashe ne a gonakin su. Amma kin ga da za su iya su kwashe da kansu ne su kai cikin gari su nemi masu siya za su fi samun kasuwa. Amma kin ga masu zuwa su diba a gonan su za su kashe fuel din su su zo, so in sun zo siyan abincin a gonaki ta yin da a gaya musu ba ki mai kyau ba. So wanda za su zo siya a hannayen su domin wahalar mai ba wai za su siya yadda ya kamata ba. So kin ga yana affecting nasu a yanda ma za su ceto su siyar sannan a sake a juye wani shekara kuma a samu proceed mai kyau a yi gona. Samun taki ma da wahala. So maganar petrol gaskiya babban challenge ne mana a wannan country. Sannan na biyu da zan emphasize shine inda za a iya a samu a taimaka a training matashi young people namu a Nigeria, zai iya canja musu orientation nasu na zamani, because na ga yawancin matashi yanzu kowa na sai je ma aikin bature ko aikin banki ko aikin teaching and aikin ana kiran shi white collar job,
aikin gwamnati dai.
Yau ba a cin gwamnati. To inda za a iya a yi musu training sosai, sai ba za a bar shi a training kawai ba, sai a empowering nasu a ba su support na abubuwan da za su yi kamar skill empowerment aikin hannu. So in an samu sun samu wannan support, a yi musu training yadda ya kamata su gane from start to finish. To kin ga wani lokaci za a ma matashi training amma ba za a ba su support na kayan aiki ba. To kin ga kamar an yi bayi ba kenan.
Honorable Idris Yusuf, shugaban kungiyar masu bukata ta musamman a karamar hukumar Wase a jihar Plateau, yace magidanta sun tsinci kansu a yanayi mara dadi a shekarar bara.
Alhamdulillah, ya zama rayuwa shi dai godiya.
To akwai waɗansu kalubalen da ka gani al'umma sun fuskanta a shekarar da ta gabata?
Tsakani da Allah mu ne magidanta, kuma a yanayin al'amura dai ba abin da ya daga hankali wa jama'a, irin sananin rayuwa ko kwance tsadar rayuwa da Allah ya samu ciki a wannan shekara da ya gabata. Ba don komai ba, saboda gaskiya an samu yanayin da akwai magidantan da ci ya zama musu matsala. Wani yakan kai kwana biyu cikin kunci da tashin hankali, wanda kuma zai zama toba inda zai kai kuka domin al'amuran duk ya zama kamar nation problem ne. Ya shafi jaha, ya shafi ita karan kanta kasa. To wannan lamari kin ga abu ne da za a ce sai dai godiya, amma tabbas musalulukan ya faru.
To kamar ku da kuke da bukata ta musamman, yaya wannan matsatsin rayuwan ya shafi rayuwarku?
To lamari ya ji zai nan sai dai godiya, don in mutumin da yake da isasshen lafiya yana da abubuwan yi fiye da mutumin da yake da nakasu ya yi kuka, to shi na kasashe sai dai fa shiru kawai. Sai dai kawai abu guda daya wanda nake da tunani a kai, ba dukkan na kasashe ne ya zamanto kasashe kamar yadda al'amura yake a gurin mutane ba. Yawwa, wani za ki ga yana da rufin asiri kamar mutumin da yake da lafiya, kusan ma yana taimakawa da wasu masu lafiya. To amma wani kuma za ki ga abin ya haɗu biyu ne, ga sananin rayuwa da kuma na ƙasa. To irin wannan sai dai ga wanda suke da hali sukan iya taimakawa da irin wa'innan mutanen, don ganin cewa sun samu ɗan hutu ko da na kwana ɗaya biyu haka. Amma ba dai a ce ka ɗauke damuwan ko kuma a ɗauke musu damuwan ba, don wanda zai yi ma shi ma yana fama. Da kin ga wannan lamarin da mai girma, sai dai muna fata Ubangijin Allah ya samu samu canje rayuwar ga wannan shekara da zamu fita ciki.
Fatar al'umma shine Allah madaukakin sarki ya kawo mana saukin lamura a wannan shekara ta 2025 da ma har illa ma sha Allah. Jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah mai kowa mai komai ya saki sada mu. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da waɗanda suka sada ni da ku. Ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Allahu ya kare mu baki da